Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Shari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin mu na hantsi a yau ranar Juma'a 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zabe mai zuwa. A yau zamu haska tulane kan jihar Zamfara. Sannan babban fito ɗin Najeriya ya gargadi jami'an sa da su guji shiga cikin harkokin 'yan siyasa. Maimakon haka, mai da kai wajen gudanar da ayyukan su na kiyaye doka da oda, kuma a gudanar da zaben kasar cikin lumana. Kuma kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kasar Ukraine ta faɗi cewa ta dakile yunkurin Russia na kama yankunan da ke kusa da fagen daga a gabashi da kudancin kasar. Lamarin da ya sa komai ya tsaya cik a yakin da kasashen biyu ke yi kwana ɗaya kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da mamayar Moscow. Russia ce ke da iko da kusan kashi biyar na yankunan Ukraine, ƙasa da yawan hasashen da masana harkar soja da yawa suka yi a shekara ɗaya da ta wuce, yayin da tankokin yakin Moscow da yawa suka shiga yankin iyakar gabashin Ukraine ɗin. A faɗin baya-bayan nan, dakarun Moscow sun samu ci gaba a ƙoƙarin da suke yi na kewaye birnin Bakhmut, inda kakakin rundunar sojan Ukraine, Brigadier General Oleksiy Gromov, ya ce Moscow ta yi ƙoƙarin amfani da ƙarfin ikonta wajen nakasa sojojin Kyiv. Ana fargaban fuskantar wata sabuwar gasar makaman nukiliya a duniya bayan da shugaban Russia Vladimir Putin a wannan makon ya sanar cewa zai fidda kasarsa daga wata yarjejeniya da ake kira New Start, wacce ta takaita yawan makamai masu linzami a Russia da Amurka. Yarjejeniyar ta New Start a ƙasar Prague, shugaban Amurka a wancan lokacin Barack Obama da takwaran aikinsa na Russia Dmitry Medvedev suka rattabawa hannu a shekarar 2010. Wannan ita ce yarjejeniyar nukiliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin Amurka da Russia. Shugaba Putin ya sanar a ranar Talata cewa zai fidda Russia daga yarjejeniyar. Yana mai cewa yarjejeniyar ta zama shirme a daidai lokacin da kungiyar tsaro ta NATO ke taimakawa Ukraine yaki da sojojin Russia. Adadin bakin haure da ke zuwa kan iyakar Amurka da Mexico ya ragu kusan da kashi 40 cikin 100 daga adadin tarihi da aka gani na mutum kusan 252 a watan Disamban shekarar 2022 zuwa kusan 156 a watan Janairu, a cewar hukumar shige da fice da kariyar iyaka ta Amurka da ake kira CBP a takaice. Hukumar ta CBP ta ce an samu raguwar ne saboda wani shiri da ya fara aiki a ranar 5 ga watan Janairu don bakin haure daga Cuba, Haiti, Nicaragua da Venezuela, kasashe hudu da suka fi yawan baki masu kaura da ke kokarin tsallakowa zuwa Amurka a watannin baya. An yi shirin ne don rage kaurar jama'a ba tare da izini ba. Shirin jinkan wanda ya ba mutane izinin shiga Amurka ko su zauna a kasar na wani dan lokaci yana barin baki 30,000 shiga Amurka daga kowace kasa su kuma zauna a kasar tsawon shekara biyu. Shirin ya kuma sauƙaƙa korar bakin haure daga waɗannan kasashen idan suka tsallako iyaka ba tare da izini ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin da jihohin Najeriya ke ciki yayin da ake dab da yin zabe a kasar. Murmuleka jihar Zamfara. Wakilin Musani Malumfashi ya yi nazarin tarihi harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Kalaka kabar kuka kuri'ar tayyancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
kalaka kabar kuka Jihar Zamfara an kirkiro ta ne a ranar 1 ga watan Oktoba 1996. Kana Sanata Ahmed Sani Yaliman Bakura na jam'iyyar APP shine gwamnan farar hula na farko da ya mulki jihar tsawon shekaru 8 kai tsaye. Mataimakin sa Muhammad Aliyu Shinkafi ya gaje shi. Amma ya canza shekara a shekarar ta 2010 ya zuwa jam'iyyar PDP. Abdulaziz Zayari kuma na jam'iyyar APC shi ne ya gaji Shinkafi, inda ya mulki jihar tsawon shekaru 8 kai tsaye. Bayan shi ne PDP ta sake amsar lagaman mulki a jihar, inda gwamna Bello Matawallan Maradan da ke kan karagar mulki yanzu ya canza shekara zuwa APC a tsakiyar shekarar da ta gabata, inda yake cika shekara na hudu kenan yanzu a karagar mulki. Manyan jam'iyyun jihar guda biyu APC da PDP sun yi fama da irin nasu matsalolin a wannan tafiya, to amma APC ta warware nata na cikin gida Salim Alan, sai dai kuma PDP sai da aka kai ruwa rana kotun koli da warware takaddama a 'yan makonnin da suka shuɗe, inda ta tabbatarwa da Dr. Dauda Lawal a matsayin ɗan takarar PDP. Dr. Bello Matawallan Maradan shi ne ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki, yayin da Dr. Dauda Lawal shi ne ɗan takarar PDP a zaben da za a yi nan da wasu makonni masu zuwa. Harkar noma da kasuwanci shi ne babban sana'ar Zamfarawa. Hasali ma shi ne asalin taken jihar Zamfara, wato noma babban alfaharinmu. Shin ko me ke matsalolin da ke addabar Zamfarawa?
Sunana Salisu Umar, Wina Communication Gusau, shi mutumin jihar Zamfara. Abubuwan da kace mai to kwarya da suna da yawa. Abu na farko, matsalar rashin tsaro da muka fama da ita nan cikin gida jihar Zamfara. Gaskiya rashin tsaron ga ya taba mana harkar kasuwa sosai, musamman ma riwan ga canje. Yanzu ka gane shago ka isko ne, amma zaka ci magana ne ka sa kusan minti 10 babu wanda ya shigo. Sabanin in ka zo ne sai wani abu, zaka ci mutum ya kai 10, wani kuma sai ya bi layi. To muna fatar da Ubangiji Allah ya kawo mana karshe wannan al'amari.
Sunana kamarai sanki uciya, muna cikin matsalar tsaro da kwana biyu an dan samu sauki, to amma duk da haka dai gaskiya akwai sauran matsalar tsaro din. Sannan mutane suna fuskantar matsala ta rashin wadata waɗannan sabbin kuɗin. Babban buri na shine Allah ya kawo mana zama lafiya mai dorewa.
A karan farko, mace ɗaya tilo ta fito takarar shiga majalisar dokokin Zamfara, Hajiya Shafa'atu Labo. Ije dalilin shigarta takara?
Saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai, tsaya su taka rawa 100% su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi da an ci sai a samu akasin haka nan. Tunda har za mu iya ɗauka mu taka rawa ga wani, mu ma ya kamata mu taka ma kanmu.
Harkar siyasa sai da kuɗi. Shin kin fuskanci wannan kalubale din?
Gaskiya kam har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba. Na ce duk da mun fara, kamar yadda nake maka, komi zamani ne, da sai an ba mutum kuɗi ya yi jam'iyya ko kuma ya yi mutum. Amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillahi, wasu ko ka ba su ko ka ba su, wasu dai abinda suka so almuhim canji. Kowa ya san ba mu da kuɗi, amma dai gwargwado muna da jama'a.
To kike ganin tafiyar?
To tafiya alhamdulillahi. Tunda kana mutum yana da magoya baya alhamdulillahi. Ko ba a to wasu gaskiya. Wasu kan ba su su damai aini mai wayar da kan al'umma ce, musamman mata. Ina da NGOs ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yin ta ba. Talaka ma da aka zo ana da ɗaukar ashiya, kamata shi ma ya hito ya san ciwon kan shi ba sai an ba shi kuɗi. Waɗannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake so da su ba, don ba su da baki an riga an tsaye su.
Ba san maceto ba, tsumiya ta kare. Sanshi Abu Malumfashi, muryar Amurka daga Zamfara, Najeriya.
Da sar daula premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana, wai wayo ga yan baya sun face akan hanya, sun biye wa zuciya ruɗi na duniya.
zagaye da Sani Malumfashi. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya.
Wani sabon rahoto da wasu manyan hukumomi hudu na Majalisar Dinkin Duniya da Bankin Duniya suka fitar yayi kiyasin cewa a duk minti biyu mace daya na mutuwa a lokacin da take dauke da juna biyu ko kuma lokacin haihuwa galibi bisa dalilan da za a iya kiyayewa. Hukumar lafiya ta WHO da UNICEF da UNFPA da UNDSA tare da Bankin Duniya su ne suka fitar da rahoton. Jami'an kiwon lafiya sun ce ya kamata bayanan da aka gabatar a cikin rahoton su zama abin falkar da shugabannin duniya don su dauki matakin kawo ƙarshen mace-macen mata masu juna biyu ta hanyar mai da hankali akan tsarin kula da lafiya da kuma cike giɓin da ake da shi na rashin daidaito tsakanin jama'a da na tattalin arziki da ke taka rawa wajen mace-macen. Rahoton ya nuna cewa kimanin mata 287 ne suka mutu wajen haihuwa a fadin duniya a shekarar 2020. Hakan na nufin an samu mace-mace 800 a duk rana ko kuma mace daya ta mutu a duk cikin minti biyu. A halin da ake ciki, kasar Afghanistan ita ce tafi yawan mace-macen mata masu juna biyu idan aka kwatanta da kasashe makwabtanta guda shida a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya da aka fitar a jiya Alhamis. Kuma masana sun ce ana fargaban matsalar mace-macen mata masu juna biyu za ta ƙara tsananta. Adadin mace-mace 620 da ake samu a cikin mata masu haihuwa 100 shi ne mafi yawa a nahiyar Asiya, inda yawancin kasashe masu tasowa suka samu ci gaba wajen inganta tsarin kula da lafiyar mata masu juna biyu. Duk da ci gaban da aka samu wajen rage mace-macen mata masu juna biyu a kasar ta Afghanistan tsakanin shekarar 2001 zuwa 2021 kafin a bada wani tallafin kasa da kasa wanda ya zo a daidai lokacin da Amurka ke jagorantar mamayar kasar, an bada rahoton samun mace-macen mata masu juna biyu 1,346 a cikin 100 a lokacin haihuwa a ƙarƙashin mulkin Taliban na farko a shekarar 2000. Dawowar mulkin mayakan na Taliban a watan Agustan shekarar 2021 ya kawo cikas ga ci gaban da aka samu.
A gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sojan ƴan sandan Najeriya ya gargaɗi jami'ansa da su guji shiga cikin harkokin ƴan siyasa, maimakon haka su mayar da hankali wajen gudanar da ayyukansu na kiyaye doka da oda domin a gudanar da zaben ƙasa cikin lumana. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Mataimakin sojan ƴan sanda mai kula da shiya ta ɗaya da ke Kano AIG Bello Sani Dalijan ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da jami'an rundunar cewa lalle ne su kiyaye mutuncin aikinsu da na rundunar ƴan sanda.
Message din Inspector General of Police shine in gaya ma ƴan sanda su zama kada wani ya yi wani abu da zai jawo abin da zai hana a yi zaɓe. Tabbata a yi abu bisa gaskiya da adalci, kowa a bashi dama ya yi abin da ya kamata ya yi.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar ƴan sandan ta Kano ta haramta jam'in APC da PDP da kuma NNPP gudanar da taruka a lokaci guda, wato ranar Alhamis ɗin nan, saboda kauce watar zoma. To amma duk da haka an sami karan batta tsakanin magoya bayan APC da na NNPP, inda rahotanni suka tabbatar da cewa mutane da dama sun jikkata kuma mazauna birnin Kano da kewaye sun kasance cikin zulumi.
Muka dawo bata canza zani ba, da ƙarshe dai suka yanke cewa sun soke dukkan tarurrukan namu guda uku, kuma a lokaci guda za su rubuta mana takarda. Muka yadda akan haka, kowa ya to wajen ƙarfe 11:12 na dare sai naga sun turo wannan hoto na wannan takarda ta hani wanda suka yi mana. Ka mutumin da mu muka ce mun yadda cewa din ba sai mun fito ba, tunda kowa ga abin da jami'an tsaro suka ce to ina kuma magana arangama magana ce dai kawai sun zo sun samu mutanen mu sun sassare su kuma ba wai akan hanya ba ko a shagonka kake to kaga idan har haka ne sai mu ce shi zuwan sa ya zama kaman taurarewa mai wutsiya
Honorable Ibrahim Zakar Sarina kenan sakataren rishin jihar Kano na jam'iyyar APC mai mulkin Kano sai dai Professor Rufai Ahmad Alkali dake zaman shugaban NNPP na kasa baki daya na cewa
PDP ta je ta yi babban gangami a Kano APC ta yi babban gangami a Kano wanda duka shugabanni sun je masu neman takara sun tsaya amma shi sun rabi Musa Konkoso bai je gangami rally a Kano a mazannin mai neman shugaban kasa ba saboda haka kuma sannan Kano nan gidansa ne Kano nan garinsa ne kuma ya kaso kowa na da jama'a kuma an san cewa ya kamo hanya saboda haka jami'an tsaro sun san da wannan tafiya nasa amma abunda muka je cewa da aka je cewa zai zo din wato don a karya alƙadarin wannan taro nasa to shine aka taso da wani gwaro suka ce suna so su yi wannan radi a wannan lokaci kuma an tabbata cewa in yazo ba zai shigo haka kawai sululululu ya shiga ya shiga dakin sai kwanta ba
ko da yake wadanda aka raunata na ci gaba da karbar magani a asibitoci bangarorin biyu na ci gaba da nuna yatsa ga juna hakan ta sanya zauren hadin kan malaman Kano ya fitar da wata sanarwar jan hankali ga mazauna jihar ta bakin sakataren zauren Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa
zauren hadin kan malaman Kano yana kira ga kafatanin mazauna wannan jiha ta mai albarka da su gudanar da harkar zabe da ke fuskantar mu cikin ruwan sanyi da zaman lafiya kuma su gujewa tashin hankula da ba za su haifar da alheri ba ga kowa a dalilin haka zaure yana kira ga al'umma da cewa kowa ya je zabi wanda ya kwanta ta masa a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali.
Al'ummar gari dai na gudanar da harkokin su cikin yanayi na takatsantsan yayin da sa'o'i kalilan suka rage a tafin rufunan zabe domin kada ƙuri'a ga sabon shugaban Najeriya da ƴan majalisar dokokin kasar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba ku shakata da wannan wakar.
Papa, 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 papa
Shiru Madalla, yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau ma kamar a makon jiya zamu maida hankali ne akan kare muhalli ta hanyar daukan matakan da suka dace domin kare lafiyar al'umma baki daya, wanda ya dace da kudurorin Majalisar Dinkin Duniya na 13 karkashin kudurorin ta na Sustainable Development Goals. Bisa wannan ne ya sa wata kotu a Niger ta dakatar da aikin hatsar uranium da wani kamfanin kasar Canada Sumidan yake yi, bayan da wata kungiya mai sa ido ta kalubalanci aikin tare da zargin tayi watsi da matakan kariya. Ilyas Abubakar mamba ne na kungiyar da ta kai karar, kuma yayi bayanin irin illar da wannan ma'adanin yake yi wa dan adam da ma muhalli baki daya.
Uranium abu ne wanda inda ake beto shi yana tare da illoli daban-daban, kamar wasu gubobi da ake ce ma radon da wasu karhe masu yauni wanda suke zama makasudin bayyana wasu cuka da ake ce ma ciwon daji ko kuma abin da suke ce ma cancer daban-daban da ake iya samu. Sai ya zama abu ne wanda inda ake haƙo shi yana tare da shi, kayan a sani ma ya kashe wasu mayan masana kamar akwata wanda ake ce ma Marie Curie. Ana ceto don wajen bincike ne na harkar ilimi lokacin da ba a gane ba menene wace guba ce wannan abin yake kunshe da shi, shine maharin ajalinta. Gare mu nan mu a Niger inda ake beto shi, wuri ne wanda ake kiwo kuma wuri ne wanda ake harkar noman garka don harkar lambu da sauransu, inda ake noma wasu kayan more rayuwa. Sai ya zama wannan abubuwan wannan abin yake shaho shi, sai ga mutane da ke rayuwa ko kuma suke cin waɗannan abubuwan da aka sarrafa wannan fannin ka gansu da ciwuka daban-daban. Kamar mu a namu bisai sai ga inda ake taɓo shi a Arlit ne, da za ne haka Arlit a yaro Arlit ya girma a Arlit ya zama yana da lahiya cikakka, ko kuma kai da ke bako idan ka je durin da ka je da ka kwana ka tashi ka san da lallai akwai bambancin yanayin muhalli da inda yake ake rayuwa can Arlit da inda ba a rayuwa a can. Zaka gani kamar yanayi ya canza, zaka ji wani yanayi na gajiya da baka sani ba a jikinka yake bayyana. Don ka abu ne wanda yake da illa rayuwar dan adam, muhalli a kuma rayuwa ta dabbobi ta yau da kullum da ake a wannan wurin.
Shi kuma injiniya Rabiu Haruna dan kungiyar Kano Environmental Forum wanda suka dau mataki makamancin wannan yayi bayani kan dalilan da suka kai ga kafa wannan kungiya.
Kwararru da malaman jami'a wanda suka da ilimi akan abin da ya shafi muhalli da tsare-tsaren birane, da kwararru na bangarori daban-daban, tafiyarmu da tsofaffin shugabanni na kamar hukumar tsara birane da kula da muhalli da ta gyara ruwan sha, duk muka haɗu muke wannan tafiya muke bibiyar kuma abubuwa a ilmance ta cewar sayin da za a ba da shawara ga mahukunta don a samar da kyakkyawan muhalli. Sun sanin mahimmancin muhalli a al'umma da kuma sanin cewar duk kusan abubuwan da muke fama muke fuskanta a wannan kwanakin yanzu kusan an kaddiye su, daga shaye-shaye zuwa fitintunu na yara zuwa faɗace-faɗace tsakanin makiyaya da manoma da kuma abin da ya shafi kyakkyawan muhalli ne. So don haka muka ce daga cikin ilimin da Allah ya bamu da kuma lokacin da muke da, bari mu ware wani bangare don mu sadaukar da kanmu, mu zo mu ba da gudunmuwa mu tattauna mu ga ya za a ba shugabanni shawara don a tabbatar da cewa an samu nasara kuma an samu kyakkyawan muhalli a jihar Kano.
A nasa bangaren kuma Umar Salih an kaɗan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya yaba da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na kafa cibiyar bincike ta muhalli.
Wannan ba karamin abin ci gaba bane da ita gwamnatin Najeriya ko kuma ita ma'aikata ta kula da muhalli ta ƙasa suka yi tunanin kirkiro ita wannan cibiya ta kula da muhalli a ƙasa baki ɗaya. Ba wai sabon abu bane wannan, tun farkon 1980 zuwa 89 wanda kasashe su ƙasa Amurka sun yi tunanin yin wannan abin, domin mu ana ganin akwai wani gurbi da ba a cike ba domin bincike da sauran abu. To amma ya zo mana ban mamaki ne, domin wannan taron shi kanshi ma ba ma ita hukumar ce ta gayyace ni ba, waɗanda suka ga ya dace a ce muna ciki ne suka gayyace mu mu je mu zama mun halarci wannan taro. Amma abin mamaki shine mu a kungiyar mu ta kula da rajin kare muhalli ta ƙasa muna ta dauki ba da imi wannan abin nan, kuma ita wannan hukumar hukuma ta kula da muhalli ita muke ta neman goyen bayan ta da ƴan majalisu duk kusan tun lokacin Abacha da ya rushe waccan majalisa da aka yi majalisun da suka gabata kowace tun daga wannan lokacin har izuwa wannan da ta saki ciki ba wanda ba mu tantuba ba kuma mun kashe kudaden mu sosai sosai hasali ma shekara uku da ta huce lokacin ita matar wannan din takarar shugaban kasa wato Reni Tinubu take kula da committee na muhalli da kuma mata a lokacin suka samu ka gayyace su dan mu yi musu bayani me muke so ai mana yin wannan ita kamar cibiya har Lagos muka dauki ɗan majalisu muka zauna a hotel da su kwana mu biyu muka dau kudin mu na kungiya muka biya musu mu muka yi muka ba su horo akan yanda za su taimaka mu kai ga gaci har shugaban kasar nan na Najeriya Muhammadu Buhari mun kai wa takaddamu bayan su sun sa hannu sun sa hale ayi wannan abun akai sake fatali da ita amma abun mamaki shine yanzu ita kanta kungiyar mu bata san da cewa za mu ayi wannan abun nan so ina ga ko su kasashen da suka ci gaba tunda muna kokarin kasar Amurka ne ita kanta kasar Amurka lokacin da aka ce za a yi committee ne na su masana da kuma ƴan kungiyoyi irin mu da kuma gwamnati suka hadu akai wannan institute abinci bane amma wannan abu mu muna kan shi kuma muna ta fafutuka
mai sauraro annan ne kuma za mu nadi taburmar shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma zuwa makon gobe idan Allah buwaye ya bamu iko za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hamid Mahmud da ya nado mana muryar Ilyas Abubakar sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'az dake mana fatar alkhairi
a gaida Aisha da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takaice
to a takaice kasar Ukraine ta faɗi cewa ta dakile yankuran Russia na kama yankunan dake kusa da fagen daga a gabashi da kudancin kasar lamarin da ya sa komai ya tsaya cak a yakin da kasashen biyu ke yi kwana ɗaya kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da mamayar Moscow Russia ce ke iko da kusan kashi biyar na yankunan Ukraine. Kasa da yawan hasashen da masana harkar soja da yawa suka yi shekara ɗaya da ta wuce, yayin da tankokin yakin Moscow da yawa suka shiga yankin iyakar gabashin Ukraine ɗin. Ana fargaban fuskantar wata sabuwar gasar makaman nukiliya a duniya, bayan da shugaban Russia Vladimir Putin a wannan makon ya sanar cewa zai fidda kasarsa daga wata yarjejeniya da ake kira New Start wacce ta takaita yawan makamai masu linzami a Russia da Amurka. Adadin bakin hauren da ke zuwa kan iyaka Amurka da Mexico ya ragu kusan da kashi 40 cikin 100 daga adadin tarihi da aka gani na mutum kusan 252 a watan Disamban shekarar 2022 zuwa kusan 156 a watan Janairu a cewar hukumar shige da fice da kariyar iyaka ta Amurka da ake kira CBP a takaice. Hukumar ta CBP ta ce an samu ragowar ne saboda wani shiri da ya fara aiki a ranar 5 ga watan Janairu dan bakin haure daga Cuba, Haiti, Nicaragua da Venezuela.
Toma sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma canza la'asa da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Musamman ma Maryam Dauda da ta karanto mana labarai, sai kuma Salman Abu da ya hada mana shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.